Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yamace. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin muhimman batutuwan da shirin ya maida hankali akan su cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma a yau za mu yi dauraya ta ƙarshe. Idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan Maris, akalar shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zamansu a wannan zamani, kuma mun karbi bakuncin barista Hassana Mai Riga Tila da barista Sa'idu Sa'ad, wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan maudu'in.
Tarbiyya ta bar gidajenmu, addini da tsoron Allah ya bar zukatanmu, san duniya ya mamaye gurbinsu. Kamun a kai ga doka me iyaye suke yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shedan dakance, because uwa ba ta ciki, uba baya ciki, kowa ya tafi neman duniya. Muna girmar da yara,
wato renar yara
wanda ba su da tsoron Allah, gashi sun zama exposed to ƙwayoyi. Wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa, a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba, duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba, wato ita al'ummar mata lalace ne gabaki ɗaya. Wacce ta kashe kishiyarta, ta kashe ɗan kishiyarta, ba zan ce wannan gender issue ba ne, kuma sai mun kalle shi al'ummarta za mu iya gyarawa. Ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da dokoki. Akan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ke ba ɗan Najeriya ba, ce kika ɗauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci, sai ki ɗauka ƙasar ba a crime. Amma babban matsalarmu mun rasa abinda ake cewa structure, the institutions.
Kina nufin tsarin gudanarwa?
Wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita. Wannan misali ne. Ko kuma yanzu kamar a ce an yi rafin yarinya, kin ce za a bata counseling, babu counselors din. Babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa. Kin ga doka ta zama banza kenan.
To barista, menene ra'ayinki? Mata dai ya kamata a ce su ne suke kare ƴancin ƴan uwansu, amma su suke tauye ƴancin ƴan uwansu mata. Kina da kishiya, ya kamata ku yi zaman ku kaban ƴan uwa. Amma sai aka wayi gari, sabagen kishi da mugun hali, muka shiga kashe juna. Ƴaƴan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su. Shi yasa aka faɗi cewa macen da ta kudunta za ta bi Allah sai ta fi halaka, wanda ta kudunta za ta yi shaidanci sai ta fi Iblis. Akwai case ɗin da muka taɓa samun shi a Bauchi, inda kishiya ta daidai bata aihu ba, sai miji ya auro wata sai tana nakuda, sai yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata, sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikin ta, sai matan ta mutu da yaron. Hannun sai ya makale da kan yaro, haka aka daddatsai hannayen duka biyu aka hada shi da gawa. Aure ba dole bane, a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool,
wato hul'i.
In kin san ba zaki zauna ba in bai miki dadi ba, akwai grounds da ya bayar wanda in bai miki ba ki kara gaba. Menene na kisa? Kuma wani abun da na lura da shi shine, in kai mara galihu ne to kai ne shari'a zai fada kanka, amma masu san da shi ne shari'a bai taba fada kansu. Ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane, musamman masu aikata irin wannan abu, ai musu hukunci. Kaban criminal code na Nigeria section 221, culpable homicide punishable with death, wato shari'an kisa kisa ne. Sannan kuma a penal code ma akwai provisions.
Sannan a ranar 27 ga watan Afrilun bana, mun karbi bakuncin Jummai Madaki, bai ta mai aikin sa kai a jihar Plateau, Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu, mai baiwa ma'aurata shawara, da Jamila Nasidi Siraju, wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi, inda Jummai ta fara da yin bayani irin cin zarafin da Mercy, wata baiwar Allah da
mijinta ya halaka ta,
ta fuskanta.
Da na sami kaina ina tada murya game da haƙƙin mata, in kuma bar namban talhona. Haka ne na sami labarin Mercy, sai na kama hanya zuwa asibiti, amma kamun kai asibitin ta mutu. Nan da nan na kira Fida, wato kungiyar mata loyoyi, da kuma na watch kungiyar mata jaridu, da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun. Da isowa gidan na sami mamar majan Mercy da sauran ƴan uwa, da na yi tambaya me ya faru. Suka ce su dai ba su sani ba, sun dai ji ihu da dare amma kuma ba su fito ba. Da na tambaye su dalilin rashin fitowansu, ba su bani ansa ba, amma kuma da suka fita suka shiga ɗakin ta, suka same ta da hanjinta a hannu, kuma talhonta mai gidan ya gudu da shi. Sai na nufi gidan iyayen Mercy, A nan na ji kan labarin, ashe cikin shekaru 9 na aurenta tana samun damuwan duka ba kaɗan ba. Muka sake tambaya, ashe ma yayan mijin ba su faɗa wa police ba. So fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai reportu wajen police.
Malama Umul Khair,
zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure.
Wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta amma har yanzu Allah bai sa an samu maslaha ta ba. Abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan Adam. To amma duk muhimmancin shi bai yi ya rayuwar dan Adam din ba. Ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana rayu. So kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin auren su za su iya tattalin shi ne idan suna da rai. Daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali, to ki san cewa cin zarafi zai iya shigowa. Abu na biyu kuma idan dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi, to ki san cewa abu na gaba kadan da zai tafi shine duka. Shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar daya ko duka biyu.
Malama Jamila, me zaki durawa kan bayananta kasancewar kin dandana wannan abu da muke tattaunawa akai?
Cin zarafi from nawa experience din kaman makamai da shi ya zama normal a cikin zarafin ƴa mace. Ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin cika goma ki goma gida ki haƙuri, to zaman da dadi ba dadi baka isa kai magana ba, kullun ƴa mace ita take dauka, shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne. Kaman ni da aka fara mahaifiyarsa na fara gayawa ta hana ni in fada a gida. Akai na biyu nace a'a, inda mijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata, ya ake ciki, me kuke so, ya za a yi, to wannan red flag ne, signs of abuse ne. Maganan ya zama dole sai kayi, in baka yi ba to ba za a yi maka ba, abuse ne. A sa maka wa'ansu irin dokoki, kana zauna a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ga su, kawai dai kai focus din oke zaman aure nake.
To a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin Bankin Duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga kangin talauci, wato Nigerian Women Project. Ga wata mata wacce take zaune a garin Agayi, Aisha Tulare Abubakar, wacce ta ci gajiyar shirin.
Da miji na ya rasu da ci da sha wani lokaci dai da abu makaranta yara ya zama wahala, sai na gan watan da take sakanga, sai na ce to dan Allah ko za ta koya min. Tunda ta san labarin sai ta fara koyar min. Na yi kaman wata 5-6 tunda banda kayan aiki na kaina, sai na fara yi. Sai ta matar na ta ce min to akwai inda ake bada aya na mashin, to lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar. To daga nan sai muka yi labari shirin ganda muke yi, sai na shiga kowane mako muna zama so daya, sai a ce mu sa kudin da ya hauce mana, sai na ranta kudi daga akwati 18,000 dan an ce mana za mu iya ranta so uku sa. Sai na je na saya second hand machine, wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo 60,000. Yara suka ce kudin makarantar daga nan machine din nan ne zan samu kudin makarantar ku. Sai na saye machine, dama kuma na fara zuwa makarantu na ce ina yin saka ga makaranta masu saka sauran kudin, sai na je na sayo zare.
Wani kokari kike yi dan ganin cewa ki koyar da wasu irin sana'ata?
Na shiga makaranta na ce a kawo mun yara zan koyar da su. To kowanne sati ana turo mun yara so biyu cikin mako daya.
Shi ma hakikin kamba Musa Suleiman Ija, magajin garin Ija kuma sarkin fadan Zauzu Suleja, ya bayyana nasarar da shirin ya haifar.
Kai dan uwa ya zo mana da wannan program, ya mana bayanai da yadda program ya fusa, kuma suna neman mata mu su karɓe shi hannu biyu don kun san mata mu su amfana, mu ma za mu amfana. Aka ta bi word to word ne mana fi su a wasu wurare. Abin farko da muka samu shine gudumawa da World Bank ta ba kowane mace kuɗi aka ba su, sun ci ba da sana'ansu sun taimaka mana a gida. Da mata mu za su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo, magi ma za a ce maka babu sai ka kawo.
Fada mata ba guri ne da mutane suke zuwa domin kawo kuɗi.
Ai da ma rashin yake kawowa, mai gida bai kawo abinci ba, ba abin da za a ci, ba a tafi ne. Yara an kore su a makaranta, mata suna albarzanci, yanzu sun samu abin yi. Kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida, yaro na zuwa ya ga mamansa an ce ban ga kudin makaranta ba ko fice ko na abu, uwa ta dauki kudi ta bayar kafin mai gida ya dawo, ba su taimaka mana ba.
Mai sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a wannan shekara ta 2022, amma zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekara ta 2022, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wuni lafiya.